Beach.
Sasha, Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa lauyoyin kare haƙoƙin bil'adama na Niger sun buƙaci kotun ECOWAS ta haramta takunkumin da aka sanya wa Niger ɗan sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar a wannan shekarar.
Babu inda aka ce a rahe boda ga 'yan ƙasa, tunda 'yan ƙasa na ECOWAS duk suna da ƴancin su tai ƙasa zuwa wata ƙasa. Kenan bai kamata ba a rahe musu boda ba, a hana su abinci, a hana su bulaguro, a hana su aiki da arzikinsu.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa fadar shugaban Amurka ta ce ana gab da cimma yarjejeniyar sakin mutane sama da 230 da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su, kuma ta jaddada cewa Amurka ba ta son ganin Isra'ila da Hamas na gudan wuta a asibitocin Gaza. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan batun haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Nasarawa da ke Najeriya. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya ga labaran. A yau Talata, Isra'ila da Hamas sun nuna alamar suna gab da cimma wata yarjejeniya ta sakin mutanen da mayaka suka yi garkuwa da su a Gaza, kodayake har yanzu ba a tantance cikakkiyar yarjejeniyar ba. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gaya ma dakarun kotakwanan Isra'ila cewa muna samun ci gaba, amma ba wani abun faɗi kwakwara a halin yanzu. To amma ina fatan za mu samu labari mai kyau ba da daɗewa ba. Shugaban hukumar harkokin fursunan Falasɗinu Kaddura Fares ya ce yarjejeniyar ta musayar fursunoni ta haɗa da sakin yara 350 da Falasɗinawa mata 82 waɗanda Isra'ila ke riƙe da su. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce mun yi kusa mu kawo mutanen da aka yi garkuwa da su zuwa gida. To amma ya ƙara da cewa ba na son in yi dogon bayani saboda ba a cimma komai ba har sai an kammala komai. A halin da ake ciki kuma, wani harin da Isra'ila ta kai kudancin Lebanon a yau ɗin nan Talata ya halaka wasu 'yan jarida biyu waɗanda ke aiki ma wani gidan talabijin da ke Beirut mai suna Al-Mayadin kan al'amuran da suka shafi soji a kan iyakar ƙasar da Isra'ila, a cewar wasu jami'ai da kuma kafar tibin. Wani jami'in hukumar Falasɗinu da wani jami'in tsaron Lebanon sun ce wani harin kuma a wani wuri a Lebanon ya halaka 4 daga cikin 'yan Hamas, ƙungiyar mayaka da ke iko da zirin Gaza kuma take yaƙi da Isra'ila. Hukumar gidan talabijin ɗin na Al-Mayadin mai rajin haɗa kan Larabawa mai kuma alaƙa da ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon a siyasance ta ce 'yan jaridar da aka kashe a garin Tayar Harfa su ne mai turo rahotanni Fara Umar da mai ɗaukar rahoto koko hotuna Arabi Mu'amari. Wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar ƙasar yamma mai ɗasawa da Ukraine ya ziyarci Ukraine ɗin yau ɗin nan Talata a yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da ɓararraka madafun more rayuwa a nufar hula ta wajen amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya isa birnin Kyiv yau, wato kwana guda bayan ziyarar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin. Mutanen biyu sun ce ƙasashensu za su taimaka ma Ukraine a lokacin sanyin winta mai tsawo kuma mai cike da rashin tabbas. Ƙasar Jamus ce ta biyu wajen samar ma Ukraine tallafin soji bayan Amurka. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ƙasar India a karon farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a jihar Uttarakhand dake arewacin ƙasar a yau din nan Talata, bayan da masu ayyukan ceto suka samu hanyar tuntubar juna da su. Mutanen na gina hanyar ƙarƙashin ƙasa ce a matsayin wani bangare na wani jan aiki na gina wata babbar hanya a ƙarƙashin manyan tsaunukan Himalaya lokacin da wurin ya dan rufta a ranar 12 ga watan nan na Nuwamba. Wani faifan bidiyo wanda hukumomin gwamnati suka gabatar na nuna mutanen a tsaye sanye da hulunan kwano da rigunan aiki a kusa da kamara da aka zura irin ta asibiti wadda aka tura cikin wani bututu mai tsawon mita 15 wanda shi kuma bututun aka tura shi cikin baraguzai zuwa can ƙasa ranar Litini. Jami'an ayyukan ceton sun gaya ma mutanen su yi murmushi su kuma daga hannu na gaisuwa, kuma ana iya ganin masu aikin na yin abin da aka gaya musu su yi din. Karuwar bakin haure waɗanda ke kasadar yin tafiyar nan mai cike da hadari daga yammacin Afirka zuwa tsibirin Canary Island na Indonesia ko Spain na buwayar hukumomin ƙasar, ta yadda ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam ke zargin cewa 'yan sandan Spain sun yi kuskuren kasafta yara da dama a matsayin baligai waɗanda hakan kuma ya jefa su cikin hadari. Zuwa yanzu a wannan shekarar bakin haure sama da 32,000 sun isa tsibirin na Canary Island daga yammacin Afirka, wanda shi ne adadi mafi yawa tun daga shekara ta 2006. Musa Kamara, mai shekaru 15, ya rasa iyayensa bayan juyin mulki na shekara ta 2021 a ƙasarsa ta haihuwa ta Guinea.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Wasu lauyoyi masu da'awar kishin al'ummar Niger sun shigar da ƙara kotun ECOWAS a birnin tarayya Abuja don buƙatar haramta takunkuman da aka sanya wa Niger ɗan wanda ya shafi talakawa. Ƙungiyar ECOWAS dai ta sanya takunkumin ne biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yuli na wannan shekarar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton.
Lauyoyin waɗanda ba su amince gwamnatin sojan Nijar ta Janar Abdurrahman Chani ne ta turo su ba sun ce san ba daidai ba ne in ana tuhuma sojoji da laifi a haɗa har da al'ummar Nijar. Mejar Ahmad Mamman na wakiltar wasu mutum bakwai ne masu son janye takunkumin kan Nijar.
Kuma a yau gwamnatin Nijar ba da sunan soja ba ne muka zo, a'a akwai institution wanda da sunan Nijar ne, in sojawan ne in ba sojawan ba ne da sunan Nijar ne muka zo, ba zancen saboda soja ba ko saboda 'yan siyasa muka zo, a'a mu mun ce to a dakantar da wannan takunkumi da ECOWAS ta dauka bisa Niger saboda ba a doke su ba cikin wannan kuma cikin ka'ida, kuma banda wannan abin bisa harkin gaugawa ne tunda wani hali mawuyacin hali da wannan takunkumi ya sa yara da mata da kowa da kowa a cikin ƙasar Niger.
Shi ma lawyer Meter Ismail Tambo Musa ya ce al'ummar Niger na mawuyacin yanayi don haka kotun ta tilasta wa ECOWAS ta janye takunkumi.
Yanzu matakai ba zan fulinzu na doka rihe boda babu shi cikin tahiya ayar doka na ECOWAS. Babu inda aka ce a rahe boda ga 'yan ƙasa, tunda 'yan ƙasa na uku duka suna da 'yancin su ta yi ƙasa zuwa wata ƙasa. Kenan bai kamata ba a rahe musu boda ba, a hana su abinci, a hana su bulaguro, a hana su aiki da arzikinsu ba. Wannan taka doka ne na ECOWAS. Akwai matakan da in aka juyi mulki ana ɗaukar su, wato ka for example ana iya ce ƙasa da kanta an hidda ta bisa harkar ECOWAS koko wanda suke shugabancin ƙasa a hana su bulaguro. Me bai kamata ba a hana 'yan ƙasa bulaguro ba, bai kamata a hana 'yan ƙasa cin abinci, bai kamata a hana 'yan ƙasa magunguna ba. Kenan shi ya sa muka kawo wannan ƙara.
kotu ta dage zama kan batun zuwa 7 ga watan gobe don yanke hukunci. Jami'an tsohuwar gwamnatin Nijar irin su Dr. Manzo Abubakar sun sha nana ta bukatar dawo da ragama hannun farar hula ko ma shugaba Muhammad Bazoum don samun sulhu mai dorewa.
A zo a zamna kuma ni nayi imani da cewa shugaban kasa Muhammad Bazoum mutum ne adali kuma mutum ne mai tausayi kuma mutum ne wanda yake gane abin da yasa wa'annan suka yi kuma yana iya ya sulhunta musu ya musu ahuwa bisa kan wannan abin da suka yi don saboda nayi imanin da imanin shi tunda ka ga dai a wannan abin da aka yi an ga takin kowa an ga fuskar kowa kuma an ga wallan kowa to shine nake kira wannan kasa ita dai gare mu kan taje talalace mana talalace ma kowa da kowa gaskiya a komo ai sulhu kuma a mai da shugaban kasa Muhammad Bazoum
da alamu dai ECOWAS da ke zaman babbar kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma na san amfani da takunkumi wajen horar da sojojin juyin mulki a madadin matakan soja da ke samun suka daga bangarori da dama. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Hikaya, to yanzu kuma sai nan Amurka. Fadar White House ta ce ana gab da cimma yarjejeniyar sakin sama da mutane 230 da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. Amma ta ce ya zuwa lokacin hada wannan rahoton babu wani karin bayani da take da shi game da yarjejeniyar. Fadar ta White House ta kuma jaddada cewa Amurka ba ta son ganin Isra'ila da Hamas na lugudan wuta a asibitocin Gaza. Ga Aisha Ma'azu da fasarar rahoton Cindy Sain, wakiliyar muryar Amurka a ma'aikatar harkokin wajen kasar.
Yayin da rahotanni ke nuni da cewa da alamu an kusa cimma yarjejeniyar sako Isra'ilawa 1200 da ƴan kungiyar Hamas take garkuwa da su tun daga ranar 7 ga watan Oktoba. Fadar White House ta ce ta yi tsayin daka domin ganin ta cimma nasara wajen ganin an sako su, amma ba ta yi wani ƙarin bayani a game da yarjejeniyar ba a jiya Litinin. Yayin da Isra'ila ta kai wani hari a wata cibiyar lafiya a Gaza, wato asibitin Indonesia, bayan harin da ta kai asibitin Shifa a makon da ya gabata, muryar Amurka ta nemi sanin matsayar fadar White House a game da hare-hare a asibitocin.
We don't want to see hospitals as battlegrounds. We don't want to see fire.
Bama jin daɗin yadda asibitoci suka zama daga, bama son ganin yadda ake kunguta asibitocin. Mun yi bayani a game da asibitin Shifa, ba ni da bayanin sirri a game da wannan asibitin na Indonesia. A game da Al-Shifa kuwa, mun samu bayanan sirri da ya tabbatar da zargin da Isra'ila take yi kan Hamas na amfani da asibitin a matsayin inda suke gudanar da ayyukansu. Kirby ya shaida cewa asibitocin sun cika da mara lafiya da suka kasa gudu, sannan likitoci da ma'aikatan jinya suna ƙoƙarin ba su kulawa. Ya ce matsalar da Isra'ila take fuskanta ita ce Hamas tana amfani da asibitoci a matsayin wata maboyar ma'aikanta. Muryar Amurka ta samu ganawa da shugaban kamfanin Merck C a Jakarta, kamfanin da ya gina asibitin na Indonesia a Gaza.
They attacked the third floor. The ICU is a mess.
Sun kai hari a hawa na uku inda ake kula da mara lafiya da jikinsu ya yi tsanani, wato ICU, wurin ya yi kasa-kasa. Marasa lafiya da yawa sun samu raunuka, sama da mutum 700 sun samu munanan raunuka, 12 kuma sun mutu cikinsu har da likitoci biyu. Ina gani mai aikin fiɗa in ban yi kuskure ba. Shugaba Joe Biden ya faɗa cewa bayan kammala yakin, kamata ya yi Gaza da yammacin kogin Jordan su kasance ƙarƙashin ikon hukumomin Falastino ba Hamas ba, ƙungiyar da Amurka ta ayyana ta a matsayin na ta'addanci.
To a gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma ga rahoto na musamman kan batun haƙar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa a jihar Nasarawa da ke Najeriya, wani batu da talakawan yankin suka ce ba sa cin moriyarsa. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Jihar Nasarawa da ke da lakabin gidan ma'adinai tana da albarkan ma'adinan ƙarƙashin ƙasa masu tarin yawa da suka hada da barite, wanda ake amfani da shi wajen haƙar albarkatun man fetur da marble da ake saidawa a fadin Najeriya. Jihar ta Nasarawa tana kuma da ma'adinan lead, zinc da lithium, ma'adini mafi daraja a fadin duniya wanda ake hada makamashi da shi. Sauran albarkatun ƙasar sun hada da gawayi, gishiri, zinare da sauransu. to sai dai bayanai na nuni da cewa kashi 70 na aikin ma'adinan da ake gudanarwa a jihar ana yin su ne da karfin cin tuwo sabanin yadda kasashen duniya da suka ci gaba ke yi. Kan haka ne gwamnatin jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule yace gwamnatinsa ta maida hankali wajen gyara tsarin ayyukan haƙar ma'adinai a jihar ta yadda za a samar wa al'umar jihar ayyukan yi.
Jihar Nasarawa an san ta da ma'adinai amma ma'adinanmu tun da aka kafa wannan jiha ana zuwa ne a kwashi ma'adinan kawai a fita da su. Wayansu ma ba su da lasin za su shiga su yi masu satan yin aiki ana kiran su illegal miners. Waɗansu kuma za su zo su yi ne legal miners ɗin ne su kwasa su fita da shi. Ba wani kamfani guda ɗaya da aka sa a jihar Nasarawa gaba ɗaya wanda zai shi ne zai rinka nika wannan ma'adinan saboda a ɗauki mutane aiki. To saboda haka tun zuwa na gwamna na fara magana da irin wayannan kamfanoni na fara kuma kokarin irin wayannan kamfanoni su zo jihar Nasarawa. To Allah ya taimake mu yanzu akwai guda uku. Na farko sun kusan ma kare kamfanin ma'adinan na ma'adinan da ake kira lithium. Shi lithium da shi ake electric battery da kike gani battery din wayan telefon ne battery din mota ne battery din motoci ne wanda za su electric cars duka da shi ake saboda haka shi yana da tsada ne yanzu kuma Allah ya sa mu muna da shi da yawan gaske a jihar Nasarawa. To shine kike da muka yi kokari muka zo da wannan kamfani. To yanzu wannan kamfani za su zo su kashe dala miliyan 250 su gina babban kamfani wanda za su rinka markada a ton 10,018 a kowace rana a nan kasar a jihar Nasarawa a local government na Nasarawa kalmar hukumar Nasarawa. Haka yanzu akwai guda daya wanda yake kalmar hukumar Uke su ma sun riga sun fara gini sun kusan karewa. Akwai kuma guda daya wanda yake cikin garin Nasarawa wannan yana kusa da Udagene akwai wanda yake cikin garin Nasarawa duka lithium din suke yi. Bayan wannan a nan kalmar hukumar Awe akwai wanda suke yin zinc su kuma suna yin lead su ma duka suna nan anan. To su ma haka mun fara aiki da su a kokari na shine mu ga wayannan kamfanonin sun dauki ma'aikata. Misali shi wanda muka je jiya ne dauki ma'aikata ne 2,500 wanda za su rinka aiki a cikin kamfanin sannan wayanda za su rinka amfanin wannan kamfani mutane za su kai 10,500.
Gwamnatin jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule a ka'ida kafin kamfani ya fara aikin ma'adinai sai yayi yarjejeniya da al'umar yankin kan ayyukan ci gaba da za a yi musu. Garkuwan yankin Udege da ke karamar hukumar Nasarawa a jihar ta Nasarawa a Tahiru Ahmad ya ce yankin da yake sarauta na daga cikin wuraren da ke dankare da ma'adinai kuma kamfanoni da dama sun shigo suna gudanar da ayyukansu inda suke fita da miliyoyin kuɗi amma har yanzu dai sun samu ci gaban mai haƙari jiya ne.
Ba ci gaba ko ɗaya. Yankin je primary school nasu wallahi sakin mana hawaye sakin tosaya mana. Yankin zaki duba ta bangaren ruwa zaki ci ina ruwan sha a wayannan wurare babu. Wanda ya kamata ce yau hanyoyi ruwa komi kamfanoni na su provide ma mutane mu saboda irin tukiyan da ake samu. Yanzu misali guda biyu zan miki ki je Udege cikin garin Udege inda Chief Don namu yake. Akwai kamfani China waje kamfani namba ta yi ba ta ke shekara kusan goma sha ko 20 a waje amma kije waje kije ga wani suka ba suka ba ma waje sai baya hanya man da aka yi mana daga Mararaba zuwa Oju state government ne kai mana ba su mana hanya ba ba su mana makarantu ba ba ci gaba kamin aka samu.
Abinda zai bada mamaki shine ya kamata a ce kafin kamfanin nan ta shigo ta zauna ta yi yarjejeniya da mu da kuke masarautu ko kuma shugabannin al'umma na yankin ba a zauna an yi wannan yarjejeniya sannan kuma
ta ce
cewa su kamfanonin nan sun cika yarjejeniyan da suka yi ba.
Ba yi ba wai su kudi ma daga da an doki kudi mai yawa miliyan 700 daga gana cewa an ba wai masu gona amma a cikin miliyan 700 nan na tabbatar miki masu gona da sun gule musu ko miliyan 22 ko wani abu kadan kadan shikenan sauran kudin tsakanin lawyoyi da agent na dawaye na mutane su da su ci wannan kudi.
Idan aka ci gaba da shawara game da yadda al'umma za su amfana da harkokin ma'adinai da ake yi musamman a jihar Nasarawa me zaka ce?
Duk wani kamfanin da ta zo har mai girma gwamnati ya dai zo ya kafa tubulin kamfanin da fara aiki a kasa Udige ya kira sarakuna waje na gargajiya ya kira mai markaba wasu a jiri sai ke kuma gwamna ka kafa komiti sai ce to community ku zo China ku zo wani ko me kuna samu ku sa rubuta sai gwamnati kuma ya karbi takardar sai ba China da kanshi ya tabbatar ba ya kafa committee da kanshi da yaji ya gani wayannan hakoran da yaman taloko gida ga Saudi ke an bi haki hakin gwamnati ne ta sa ido ta gani abin da ya kamata yaman kalla kanshi wanda bai karatu ba bai waye ba bai sayanci shi ba aikin gwamnati ne ta kabe mishi yancin shi
Basaraki a yankin Udege kenan garkuwan Udege a Tahiru Ahmad kamfanoni da dama ne gwamnatin tarayya ta ba su lasisin gudanar da ayyukan ma'adinai a jihar ta Nasarawa kamar yadda shugaban hukumar kasuwanci da zuba jari a jihar Ibrahim Adamu Abdullahi ya mun bayani
akwai kamfanoni daban-daban da gwamnatin tarayya wato ita ce take da dama a cikin constitution na ba da license damar haka ma'adinai a jiha a yanzu akwai licenses da aka bada kamar wanda ake ce mishi mining license mining leases about 16 da kuma small scale mining lease 130
wato kamar uku kamar na kananan masu haka ma'adinai guda nawa
guda 133 sai kuma wanda ake ce ma quarry leases 38 sai kuma shi exploration licenses wato 255
su wayannan kamfanoni sun kai guda nawa a ce gaba daya adadin lasisin da aka bayar na hakan ma'adinai
wanda dai aka bada a idance sun kai wajen sun fi 400 amma ba kowanne ne suka shiga suke amfani da shi wannan lasan da ake aka basu ba so a takaice ainihin masu yin ainihin sarrafa ma'adinan ba mu san iyakacin lambar su ba dan ba mu muke bada kwa ba amma akwai da dama wanda suka bayyana kansu dan suna son yi abin arziki kuma jaha ta ci arziki correctin kasa ma gaba ɗaya ta ci arziki
amma yanzu wani amfani ne za a ce wannan jaha ta kuta Nasarawa ta samu kan harkokin ma'adinai tunda na san dai ba yanzu ne aka fara ba
dai mu ce ayyuka da ake ba wa matasa da mutanen gari a inda ake samun ma'adanan akwai haraji da ya kamata su dinga ba wa gwamnatin tarayya cikin harajin gwamnatin tarayya kuma za ta ba wa mu jaha 13% derivative kamar yadda ake ba da na mai amma da yawan su kamfanonin nan ba su biyan wannan haraji dan saboda ba a processing din su ba a sarrafa su a nan kasan da yawan su kawai hakawa suke sai su kai wani kasa dan saboda a sarrafa shi yasa har yanzu ba a cimma burin da ake so
babbar matsala da ake samu a wuraren da ke da ma'adinai a Najeriya ita ce tsaro gwamnatin jihar Nasarawa engineer Abdullahi Sule yace sun dauki matakan samar da tsaro a sassa daban-daban jihar a wani matakai aka sa domin tabbatar da cewa an samu tsaro mai inganci a waɗannan wuraren
farkon zuwa ga shekaru 4 da suka wuce sanda muka je muka yi magana da sojoji aka zo aka taimake mu shine aka kafa wani base na soja a wajen farkon abin da za a samu kafin a tabbatar an samu tsaro shine yanzu dai muna da shi a wannan waje muna da su kuma da dandama a nan jihar Nasarawa irin wayannan super camp na sojoji da na yan sanda to shi yasa masu tsaro muke so hadda yan kasa idan haka muna da vigilante na musamman wanda ake dauka wanda ita wannan kamfani da take aiki za ta dauke su aiki kinga su ma sun samu aiki to kinga za su kare wannan waje
masu sharhi na ci gaba da shawartar gwamnatin kasar kan ta maida hankali kan habaka bangaren ma'adinai don rage dogaro da man fetur da kasar ke yi don samar da ayyukan yi wa dimbin matasan kasar da habaka tattalin arziki domin fitar da al'ummar kasar daga kangin fatara da matsin rayuwa da ya addabe su Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji, to kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan waka.
Baby.
To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda a yau ne take karawa da kasar Zambia a neman gurbin shiga kofin duniya na 2026. Jamhuriyar ta Nijar na buga a rukunin A da ya haɗa Morocco, Congo Brazzaville, Zambia da ita jamhuriyar ta Nijar din. Tuni dai aka kammala wasannin yankin nahiyar Afirka na yau Talata. Ethiopia ko kuma Habsha ta sha kashi banza da uku a hannun Burkina Faso, sai aka yi 0-0 tsakanin Lesotho da Benin. Rwanda ta wa Afirka ta Kudu 2 da nema Neba Haushi, Uganda ta wa Somalia, yayin da Botswana ta yi ma Gine ɗaya da nema. Malawi ta sha kashi ɗaya da nema hannun ƙasar Tunisia. A lokacin kammala wannan rahoton biyu da nema ne kafar ke cin Eswatini. Yayin da ake ci gaba da tankaɗe da rayuwa na neman shiga wasan ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Turai na 2024 a yau, ƙasar Italiya ta samu shiga waɗannan wasannin, kuma har ma ta kare kambenta biyu bayan kankankat da ta yi 0-0 da Ukraine a daren jiya. Ita ma kasar Republic Czech ta samu shiga waɗannan wasannin bayan da ta kakkaɓe ke kasar Moldavia da ci uku da nema. Haka ma kasar Slovenia ta kai ga wasannin na ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Turai da za su wakana a baɗe idan Allahu ya kai mu a kasar Jamus, bayan ta yi wa kasar Kazakhstan ci 2-1 a daren jiya. I zuwa kammala waɗannan wasannin na ranar jiya, kasashe guda 20 ne na nahiyar Turai suka samu shiga wasannin na ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai wanda zai wakana a kasar Jamus. Inda a yau tikita guda ne za a sake rabawa tsakanin Croatia da ke ta biyu a rukunin D, bayan kasar Turkiya sai kasar Senegal ko kuma Wales da ke matsayin ta uku. Cikamakin kasashen uku za su shiga waɗannan kwamfalar ne a wasannin da za a yi na cikin gurbi a watan Maris idan Allah ya kai mu. Da ƙarshe kusancewa daga cikin wasan da za su wakana duk dai an tankaɗe da rayuwa na shiga ƙwallon ƙafa na kasashen nahiyar Turai a yau din nan, har da kasar Faransa da kasar Girka. Idan har ɗan wasan na kasar Faransa suka lashe karawar da za ta hada su da kasar Girka din, za su zama kasa ta farko a duniya a wannan shekara ta 2023 a fannin ƙwallon ƙafa gaban Argentina da kasar Brazil. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, a yau Talata, Isra'ila da Hamas sun nuna alamar suna gab da cimma wata yarjejeniya ta sakin mutanen da mayaka suka yi garkuwa da su a Gaza, ko da yake har yanzu ba a tantance cikakkiyar yarjejeniyar ba. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gaya ma dakarun kotakwanan Isra'ila cewa muna samun ci gaba, amma ba na tunanin akwai abun faɗi da dama musamman zuwa wannan lokacin. To amma ina fatan za mu samu labari mai kyau kwanan nan. Shugaban hukumar harkokin fursunan Falasɗinu, Kaddura Fares, ya ce yarjejeniyar ta musayar fursunoni ta hada da sakin yara 350 da Falasɗinawa mata 82 waɗanda Isra'ila ke rike da su. A halin da ake ciki kuma, wani harin da Isra'ila ta kai kudancin Lebanon a yau dinnan Talata ya halaka masu wasu, wato wasu 'yan jaridu biyu waɗanda ke aiki ma wani gidan talabijin da ke Beirut mai suna Al-Mayadin, kan al'amuran da suka shafi soji a kan iyakar ƙasar da Isra'ila, a cewar wasu jami'ai da kuma kafar TV ɗin. Wani jami'in hukumar Falasɗinu da wani jami'in tsaron Lebanon sun ce wani harin kuma a wani wuri a Lebanon ya halaka hudu daga cikin 'yan Hamas, kungiyar da ke yaki da Isra'ila. Wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar kasar yamma mai dasawa da Ukraine ya zarci Ukraine din yau dinnan Talata a yayin da sojojin Russia ke ci gaba da bararraka madafun more rayuwa na farar hula ta wajen amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuka. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya isa birnin Kyiv yau wato kwana guda bayan isar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin.
Kuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu da ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniya mu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.